sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalal FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yamai za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau asabar 14 ga watan Satumba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba wasu jami'an bada kariya da ake kira civil defense wani horo na musamman don magance matsalar tsaro a jihar Adamawa bayan haka kuma a jamhuriyar Niger za ku ji cewa masu fafatuka sun gudanar da wani taro a birnin Yamai don bayyana warafansu akan takardan kudaden sefa bayan nan Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga tattawa daga ƙarshe kuma muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin ajiyar da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Akwatin gawar tsohon shugaban Zimbabwe da aka nannade da tutar kasar ta isa birnin Harare. Iyalai sanye da bakakken kaya kuma suna biye sun sadda kawunan su kasa. Haka kuma wasu manyan mutane sanye da kwat su ma suka ba a baya. Jami'an sojoji kuma sun kane tare da nuna ban girma. Duk dai abinda ake sa ran gani ko ayi a taron makokin mutunan da aka jinjinawa a matsayin gwarzuwa a Afirka an yi shi a yau Asabar dan taron bankwana na karshe ga shugaban Robert Mugabe amma abu daya da babu a wurin taron shine dandazon jama'a filin wasannin kasar dake birnin Harare mai daukar mutane 60,000 kusan kashi 1 cikin 3 shine ya cika idan aka kwatanta da wasu taruka da aka yi a baya kamar bikin rantsar da mutumin da yayi amfani da karfin soja ya tilastawa Mugabe yin murabus shekaru 2 da suka gabata inda wurin ya cika makil da mutane wannan karan jama'a da yawa ba su fito ba A makon da ya gabata ne Mugabe shugaban kasar Zimbabwe na farko bayan samun yancin kan kasar ya rasu yana da shekaru 95 da haihuwa bayan yayi shugabanci na tsawon shekaru 37 wasu shugabannin Afirka na yanzu da na baya sun samu halartar taron amma babu ko daya daga wajen nahiyar Afirka to ko ina sauran jama'a suke a Zimbabwe yau Asabar da rana Yawancinsu suna can kan dogon layin sayan man fetur, daya daga cikin sakamakon tabarbarewar tattalin arzikin kasar da wasu da yawa ke dora laifin akan marigayen shugaban. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗi cewa an kashe dan wanda ya kirkiro kungiyar Al-Qaeda wato Osama bin Laden a wani farmaki na yaki da ta'addanci da Amurka ta kai a wani yanki dake tsakanin Afghanistan da Pakistan. A wata sanarwa fadar shugaban ta ce kisan Hamza bin Laden ba kawai ya raba kungiyar Al-Qaeda da muhimmin shugaba bane da kuma alakar da yake da ita da mahaifansa kuma ya gurgunta wasu muhimman ayyukan kungiyar Fadar ta White House ta bayyana dan na bin Laden a matsayin jigo a kungiyar Al-Qaeda wanda ke da alhakin yin shirye-shirye da kuma hulda da kungiyoyin yan ta'adda da yawa A ƴan watannin da suka gabata, wasu kafofin yaɗa labarai sun bada rahoton kisan Hamza bin Laden kusan shekaru 2 da suka wuce, amma gwamnatin shugaba Trump bata tabbatar da kisan ba sai a yau Asabar. Ana kyautata zaton Hamza bin Laden na da kimanin shekaru 30 da wani abu a lokacin da aka kashe shi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu jiragen sama marasa matuki da ƴan tawayen Houthi a Yemen suka harba sun kai hari a masana'antar sarrafa mai mafi girma ta duniya dake kasar Saudiya da kuma wani babban fili shi ma na sarrafa mai a yau Asabar abin da ya haddasa wuta a wani wuri Har yanzu a ƴan sa'o'i daga baya babu wanda ya san ko wani ya jakkata a masana'antun sarrafa man Abqaiq da kuma wurin sarrafa man Quraysh ko a'a ko kuma yadda wato yadda harin zai shafi harkokin sarrafa man. Tauraron dan Adam ya nuna hayaki na tashi sakamakon wutar a wuraren da lamarin ya aiku. Wannan harin da ƴan Houthi dake samun goyen bayan Iran suka kai na nuna adawa da hadakar dakarun kasashen da Saudiya ke jagoranta. Yana zuwa ne ƴan makonni bayan makamantan waɗannan har-haren na jiragen sama marasa matuki akan masana'antar man kasar. Sai dai cikin har-haren na baya babu wanda ya janyo irin barazanar yau.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake neman magance matsalar tashi-tashi hankula na makiyaya da manoma a Najeriya, rundunar tsaro da bada kariya ga jami'a ta Civil Defense NSCDC ta kaddamar da dakarun aiki da cikawa da ake kira Agro Rangers da Turanci domin kai dauki. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Dakarun aiki da cikawa kenan wato Agro Rangers na rundunar tsaron farin kata Civil Defense da aka kaddamar da kozimar kawo ƙarshen tashi-tashin hankula na rikicin makiyaya da manoma da kuma tsaron na garkuwa da jama'a. Yayin da kaddamar da wannan dakaro a jihar Adamawa da ita ma ke fama da rikicin makiyaya da manoma da magarkuwa da jama'a, komandar rundunar tsaron na Civil Defense a jihar Nuruddin Abdullahi ya ce waɗannan zaratan jami'an sun ko samu horo na musamman na yin kundin bala kuma a shirye ma suke wajen magance matsalar tsaro na makiyaya da manoma da ma'ayyukan garkuwa da jama'a.
Nigeria Security and Civil Defense Corps so as to be an intermediary in order to overcome the problems of farmers and herdsmen.
A jawabinsa, gwamnan jihar Adama Ahmadu Marfintiri, wanda babban sakataren harkokin tsaro na gidan gwamnatin jihar Ahmadu Baje wakilce shi, ya ce gwamnatin jihar a shirye take baiwa hukumomin tsaro haɗin kai domin kula ta biya kuɗin sabulu, kamar yadda ta samar da motocin operation farauta da za a raba hukumomin tsaro da kuma 'yan sa-kai.
Government is fully aware and government is ever ready to assist in whatever way possible, and not only them but all the security agencies in the state. And of course government has also put in place all the necessary logistic support to assist the security agencies in the state.
Su ma dai shugabannin makiyaya da manoma da ma sauran masu rada tsaki sun ko tuka albarkacin bakin su wajen kaddamar da wannan zaratan jami'an.
Mai girma lamidin jihar Adamawa Dr. Muhammad Baljindo Ali Mustafa ba dare ba rana yana fada yana so a samu zaman lafiya, kaga duk abubuwa sai lokaci yayi kamin na samu daidaituwa.
Kowa da ya sani abin da yake kawo fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya shine rashin ruwa da rashin ciyawa. Muddin akwai ciyawa da ruwa, wannan fadace-fadace ba zai tashi ba.
Suleiman Baba da ke zama kakakerun nan tsaron farin kata Civil Defense a jihar ya koyi min ƙarin haske game da ayyukan waɗannan jami'an da aka kaddamar.
Wannan sashi ne na musamman da ake kira Agro Rangers, wanda suka samu horo na musamman a ƙarƙashin hukumar soji. Za su ba da fifiko ne akan kare albarkatun noma da muke da su a ƙasar nan, kama daga dabbobi, makiyaya, manoma da albarkatun noman su, da kuma yaƙi da masu sace mutane da suke cikin dazuzzuka. Wannan shine za su sa kai a gaba. Sun samu horo na musamman banda dabaru na yaƙi, akwai taswira da aka koya musu na kowace jiha, an ba su horo yadda za su tinkari sace-sacen jama'a da muke da su a cikin da muke fama da su a cikin ƙasar nan. Da haka idan ka duba alƙiblar gaba ɗaya, an ƙara inganta tsaron inda za a yi amfani da sarakuna da makiyaya da manoma gaba ɗaya domin a tabbatar da cewa kowa ya samu kariyar da yake bukata.
Koma da menene dai, fatan talaka ko shine Allah sa kwalla take biyan kuɗin sabulu ko jama'a sa samu su yi bacci. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger. A yayin da shugabannin kasashen Afirka ta yamma ke taro a yau a sabar karkashin inuwar kungiyar ECOWAS a birnin Wagadugu, masu fafatuka sun gudanar da gangami a birnin Yamai da nufin ƙara jaddada kinjinin takardar kudaden SEFA, wacce ake kallo a matsayin wata hanyar da Faransa ke amfani da ita don ci gaba da mulkin mallaka a nahiyar Afirka. Ga su nemi mu ne barma da ƙarin bayani.
La France d'Afrique, l'impérialisme, les dirigeants dirigés.
Dubban mazauna birnin Yamai ne suka hallara a dandalin Place de la Concertation a wannan Asabar, inda suka gudanar da gangamin nuna kyama ga kudaden takardar SEFA, wacce ake yi wa kallon wata hanyar da kasar Faransa ke amfani da ita a fakaice don ci gaba da yi wa kasashen Afirka mulkin mallaka. Kungiyar Urgence Pan-Africaniste Relation Niger ce ta shirya wannan gangami da nufin tayar da matasa daga barci.
Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, du président Ouattara et de Macky Sall sur le rapport de la future monnaie éco et la France.
Majalisa Abdurrahman Umaru na cewa bayanan Emmanuel Macron da Alassane Ouattara da Macky Sall na baya-bayan nan na kwatanta yunkurin shigar da Najeriya da Ghana a sahun kasashen da ke amfani da kudaden SEFA a maimakon a yi watsi da wannan takarda kwata-kwata. Saboda haka ya zama wajibi mu tashi tsaye don murƙushe wannan kumbiya-kumbiya.
Ce comportement de ces sous-préfets français est pour nous une déclaration de guerre à sa jeunesse.
Wannan gangami na gudana ne a wani lokacin da shugabannin kasashen Afirka ta yamma ke taro a birnin Wagadugun kasar Burkina Faso. Saboda haka shugaban kungiyar MPCR Nuhu Arzika ke jan hankulan shugabannin wannan yanki.
Abinda shugaba Muhammadu Sow ya kwatanta na cewa niyya ce ake da na yin kuɗi mun gaddadu namu masu mallaka namu.
Kuma bayan tattalin arzikin da kasashen Afirka renon Faransa ke fama da shi, wani abu ne da ake alakantawa da kudaden SEFA, inji Abdu Shehu Musa, dalibi a Jami'ar Abdul Mumuni.
Kudi ba hukunan shi zaka mana kudi. Ya za a yi a ce mu cigaba. Inda yau kudi a ce yau Yamai ake yin su, ana cewa har yau ba a biya salar ba. In kuka dauka Abdul Mumuni har yau zaman da ake ba a biya salar nan mu shi ba. Abinda in inda nan na muke buga ko Abuja na ga buga ba mu zuwa mota da ta dauko a barma mutane ya za a yi mu shiga cikin matsala. Ba zai taba yiwu a samu matsala ba in Afirka ta yi mu kanta. Za mu cigaba da kokowa. Sai dai wannan abu ya kama mana rayuwar mu.
Yan siyasar da suka karbi gayyatar ta kungiyoyin fafutuka na cewa akwai bukatar sake duba dokokin da aka kirkiro SEFA a karkashin su domin kaucewa sake fadawa tarkon ƴan mulkin mallaka. Jibril Ba'are na daga cikin masu irin wannan tunani.
Dokar SEFA ce ita ce matsala wanda ba ta tsana ba ta arziki a yi aiki da kudin da za su umarni cikin kasa a dauki kudurori wanda za su bunkasa arziki.
Dakarun sojan da wasu kasashen yammaci suka girke a kasashen Afirka na daga cikin abubuwan da kungiyar Urgence Pan-Africaniste ta nuna rashin amincewa da su a yayin wannan gangami da ya gudana lokaci guda da waɗanda aka shirya a kasashen Afirka renon Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaishe da Sule Mumuni Barma. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kotun karar zabe ta tabbatar shugaba Buhari nasara da ture hujjojin yan adawa.
Surely we appeal the decision. There's a lot wrong with the judgment.
Nan lawyer PDP ne Mike Ezekwemi yake cewa ba makawa za su dauka kara, wai kamar da kasa, inji mai ciwon ido. Ba bukatar dauka kara, inji gwamna Bagudu.
Kuma muna kira ga su ma waɗanda suka kai shi kara su kalli abin da ƴan Najeriya suke cewa. Mun zabi shugaba wanda duniya ke ganin darajar shi.
Wakilin shugaba Buhari wato Nuhu Ribaɗo ya ce an yi hukunci mai adalci.
An je kotu an kai mu kara kuma mun ansa, Allah ya bamu nasara. Ba karami abu bane. Ina ji wannan hukuncin da aka yi na yau din nan ba a taɓa yin sa ba a ƙasar nan. Awa wajen 8 ko 9 muna cikin kotu.
Kungiyar kwadago ta TUC ta zauna da shugaba Buhari, yana mata alƙawarin yaƙi da talauci da fara wayar da mafi ƙarancin albashi naira 30,000. Nasiru Adamu Laika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabin ku su ne Sheikh Dr. Halil Aliyu na ƙungiyar Jama'atu Nasirul Islam da kuma Pastor Musa Muhammad da ke Kaduna. Ga Sheikh Halil Aliyu.
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A maƙotakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matuƙar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya. Harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya. Uba na buƙatar zaman lafiya, uwa na buƙatar zaman lafiya, ɗan makaranta, ƴaƴa, dangi da duk ma'aikata, kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda yake mai abu mai matuƙar muhimmanci. Kuma lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ne idan sallama yake hannun dama ya sallama a hannun gwiwa, kun amintu da barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu da barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari, gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun taɓarɓare a ƙasar mu. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci. Dole mu yi hakuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar ‘ya’yansu ka’in da na’in a gaba. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana'a. Kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada ‘yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su riƙe matsayin magabata, al'amura su ci gaba. A ƙasarmu ta Najeriya ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa sai mun ba wa zaman lafiya dama. Su ma ga shugabanni muna kiransu su ji tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu ɗaukantar da kai. Kuma fatansu ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai buƙata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kula da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa. Mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai direba ma, kai ba sai da ma mai kowa ya yi ƙoƙari ya yi adalci gaskiya. To al'amura sai mu ci gaba. Muna matuƙar godiya gare ku. Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shi ma Pastor Muhammad ya ce
wannan mulki duk da taimakawa mu ne Buhari zai yi nasara. Idan ba taimakawa mu gaskiya ba zai yi nasara ba. Buhari dole ne ya sa ido, dole idan shi ya bude ya ga irin shugabannin da yasa, ya ji irin rahotannin da ake kawo akan su. Wanda bai yi da kyau ta wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau. Ga abin da mutane suke magana a game da kai ka canza. In bai canza ba sai a canza wani, a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki, zai yi musu aiki. ana neman abinci, ana firmikeya, ana zumunci da juna. Wasu ƴan arewa su je kudu, ƴan kudu su yi arewa, ƴan gabas su yi yamma, ƴan yamma su yi gabas. To ana nan a firmike da ma'aikatanmu da sojojinmu, da dukkan ana nan a firmike, ana nan a caccakuɗi. Idan ba mu sa kyakkyawan lamiri a cikin zukatanmu ba, kar ka ga kai soja an kai ka aiki, kai daga arewa ne an ɗauke ka an kai ka ƙasar Igbo, ka ga cewa wannan ai ba ƙabila ta bane, bari su yi maka cin tashi. To Ubangiji yana ganin ka, zai kakkaɓo jirginka daga can kudu ya dawo da kai arewa, kuma ka samu hukunci daidai da kai. Haka kada kai ɗan kudu ka tashi ka zo ƙasar Maiduguri a matsayinka ma'aikaci. Ai kana yin aiki a ƙasa Najeriya, ba a ƙabilarka ba, ba a ƙasarka ba, a ƙasarmu gabaki ɗaya. Ko ina naka ne, ya kamata shugabanni, police ya san haka, sojoji su san haka, da sauran security duk inda suke Najeriya ya kamata su san da wannan. Musamman zan kira da shugabanni na police wanda suke lura da wanda suka yi laifi, da kuma tarin yawa wanda ba ma dalili suna nan kwakwance a police. Ku ji tsoron Ubangiji, ku tausaya ma al'umman nan, suna karkashinku. Sai abin da kun kaso, to babban abin da muke son ya kawo a zo a ga ɗan uwa yana cikin prison, ɗan uwa su zo da taimakon da za su bashi. Sai ku anshe kuna ci, kuna kaiwa gidajen, kuna ba ƴaƴanku. Ba abin da ke zo ma prison ɗin Najeriya in bayan kuli-kuli. In ba kuli-kuli kansa ya tabbas, ina da tabbas ina zuwa prison, na tabbatar da wannan kuli-kuli. Shi ne kawai za ka iya saye ko garin rogo, ko garin rogo in ka sai mai kyau bai da za ku kwashe ku kai gidajen ku. To canji ake, ku canza daga mugayen halaye. Shugabanni na prison, ku sa ido daga ƙananan ku ga halayen da suke, kuma ku gyara naku halaye manya, domin ƙasar nan ta yi canji. A ce prison ba ka da ikon ka je ka ba ɗan uwanka da yake a matsala, ka ba shi wani abin da zai taimaki rayuwar shi a wurin. Sai a anshi sai in ka sai kuli-kuli ka bashi, kuli-kuli ne shi ne dattin abincin da za a iya ba ɗan prison ya da ya kai gari. In ka sai silifas ka ga ɗan prison yana taya ba silifas, ka sai silifas ka bashi, sai ku anshi ku kai gidajenku da matanku da ƴaƴanku, kuna ɗora wanka da su, ba ku kira ne ba, kuna cin ku ba. A kwan a tashi ƴaƴanku ne za a juye a sa su kuli, su ma a yi masu abin da kuka yi ma ƴaƴan wasu. A kwana a tashi iyayenku ne za su juye suna prison. To don haka ƙalubale ne ga kowane security da muke da shi Najeriya. Haka police, ku mantawa abubuwan da muke yi haka, in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku. ƴaƴanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi ma ƴan uwanku. Haka soja, ina kira gare ku da babban murya ƴan uwa duk da muke Najeriya, a taru a yi ta adalci, mu ƙaunace juna, mu sa ƙauna a zukatanmu. Da ƙarshe ina son in sake kira da general. General, yanda Ubangiji ya taimake ka, ya kuma sa ƙaunaka ko soyayyarka, ya baka tagomashi da farin jini da dukkan al'umman Najeriya, kudu da arewa, gabas, yamma, musamman dole ka yi tsaya, ka yi tsayin daka, ka yi gaba da duk wanda ya kawo maka ishu na religion, ishin addini wanda zai kawo miskila a cikin mulkinka. Dole ne ka sa ido kamar da hankalinka ga mutane wa'anda za su ɗauki ishu na addini su zo gare ka domin su lalata, sai ka yi lura. Ba aikin da kake da yake a kanka babban aiki ne wanda yake baccinka ma ya zama addu'a, zamanka a addu'a, ko a ofis kake zama ka tabbatar kana ƙarƙashin Ubangiji, ka miƙa kanka ga Ubangiji. Ina gaya maka akwai makirai, in ba tare da addu'a ba, ina gaya maka akwai masu makirci, za su yi maka zagon ƙasa, su burma ka a cikin mulkinka. Amma Ubangiji ba zai bari ba, ka tashi tsaye da kai da iyalinka, ku tsaya kuna a cikakke addu'a har lokacin da za ka gama mulkinka a cikin salama, yanda za a ce an yi wani shugaba adali a Najeriya daga 2015 zuwa lokaci kaza, ga irin mulkin da ya yi na adalci wanda za a sa shi a cikin tarihin wanda ba za a kuce. Wannan addu'a mu da roƙonmu ga Ubangiji ya tabbatar maka da haka.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya wato NFF tana nan tana duba yiwuwar dawowar Salisu Yusuf a aikin sa da mataimakin kocin babbar kungiyar kwallon kasar ta Super Eagles kuma mai horar da matasan ƴan wasan kasar ƴan kasa da shekaru 23 bayan karewar dakatarwar da aka yi masa an yanke wa Yusuf mai shekaru 57 hukuncin dakatarwa daga harkar kwallon kafa na tsawon shekara daya aka kuma ci shi tarar kuɗi ta dalar Amurka 5,000 a watan Satumban bara bayan da aka kama shi a wani hoton bidiyo yana karbar rashawar kuɗaɗe ga wasu da suka yi shiga burtu a zaman jami'an ƴan wasa. Hukumar ta NFF ta tabbatar da karewar wa'adin dakatarwar da aka yi wa Yusuf kuma kwamitin ta nazartarwa nan yana tunanin makomarsa a hukumar. A wani labarin kuma ciki ya dore ruwa a hukumar kwallon Najeriya ta NFF bayan da hukumar yaki da ayyukan cin hanci ta ICPC ta Najeriya ta rufe katafaren gidan shugaban hukumar Amaju Phoenix da ke birnin Lagos. Haka nan kuma hukumar ta ICPC ta rufe gidan mataimakin shugaba Shehu Dikko da ke Abuja dukkansu sakamakon zargin almundanar kuɗaɗe. Duk da yake ICPC din bata bayyana takamaiman dalilin ɗaukar matakin ba, to amma ta wallafa hotunan gidajen a shafinta na Twitter inda ta bayyana su da cewa suna ƙarƙashin bincikenta. A ƙasar Kamaru dan tsohon shahararren dan wasan ƙasar Samuel Eto'o wato Etienne Eto'o Pineda ya taka turbar gadon mahaifinsa a daidai sa'ar da kasar ta Kamaru ta kira shi a rukunin farko na ƴan wasan da za su wakilce ta a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa ƴan kasa da shekaru 17 da za a fafata a kasar Brazil. Etienne mai shekaru 17 yana da damar bugawa a kasar Spain wasa domin kuwa a can ne aka haife shi, to amma yanzu ana sa ran zai bugawa a kasar mahaifinsa wasa. Duk da yake baya cikin ƴan wasan kasar ta Kamaru da suka lashe kofin nahiyar Afrika ta matasa ƴan kasa da shekaru 17, to amma yanzu haka shine captain din matasan kungiyar Maroka ta kasar Spain ɗaya daga cikin kungiyoyin da mahaifinsa ya taka leda. A Ingila kuma zakarun gasar Premier wato Manchester City ta sha kashi karon farko a wannan kakar wasannin bayan da takwararta Norwich City ta doke ta da ci 3-2 a wasan Premier da suka fafata a yau. Norwich din ce ta soma zura kwallo a minti na 18 na wasan, ta kuma ƙara zura ta biyu a minti na 28, to amma kuma City din ta farke ci daya ana dab da tafiya hutun rabin lokaci. Norwich ta zura kwallonta na 3 a minti na 50 a cikin rabin lokacin wasan na biyu, inda City din kuma ta zura kwallonta na biyu ana dab da karkare wasan. Wannan dai ya kai ƙarshen tsawon wasanni 18 da City din ta buga ba tare da an doke ta ba tun daga kakar wasanni da ta gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. A takaice, akwatin gawar tsohon shugaban Zimbabwe da aka nannade da tutar kasar ta isa birnin Harare. Iyalai sanye da bakaken kaya suna biye sun sadda kawunansu kasa, haka kuma wasu manyan mutane sanye da kwat su ma suka ba a baya. Jami'an sojoji kuma sun kame tare da nuna ban girma. Duk dai abin da ake sa ran gani ko yi a taron makokin mutumin da aka jinjinawa a matsayin gwarzo a nahiyar Afirka an yi shi a yau Asabar don taron bankwana na ƙarshe ga shugaban Robert Mugabe. Amma abu ɗaya da babu a wurin taron shine dandazon jama'a. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗi cewa an kashe ɗan wanda ya ƙirƙiro ƙungiyar Al-Qaida wato Osama bin Laden a wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da Amurka ta kai a wani yanki da ke tsakanin Afghanistan da Pakistan. A wata sanarwa, fadar shugaban ta ce kisan Hamza bin Laden ba kawai ya raba ƙungiyar Al-Qaida da muhimmin shugaba bane da kuma alaƙar da yake da ita da mahaifinsa, amma ya gurgunta wasu muhimman ayyukan ƙungiyar. Wasu jiragen sama marasa matuki da 'yan tawayen Houthi a Yemen suka harba sun kai hari a masana'antar sarrafa mai mafi girma ta duniya da ke kasar Saudiya da kuma wani babban fili shi ma na sarrafa mai a yau Asabar. To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawa ake nan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta kaya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Kate Holmes. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.